Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da numar da dalul da kuma niya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio, kuma sai za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Zahar Amin Fage da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 17 ga watan Satumba. Bayan labaran duniya, za a ji fashin bakin wani likita a Amurka kan matsalar taɓin hankali a Najeriya da ke da nasaba da shaye-shaye. Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin sana a dawo lafiya. Salamu Muna Barma kuma zai shigo da shirin jaridun Nijar. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa insha Allah labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce duk wani hari da sojojin Amurka za su kai wa Iran zai zama kwatankwacin harin da aka kai akan matatan man fetur din Saudiya. Yayin da yake magana da manema labarai a safiyar jiya Litinin a kudancin farfajiyar fadar White House, an tambayi shugaba Trump kan kalaman da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi na dora laifin harin na Saudiya akan Iran. Sai ya ce, ina ganin muna da ra'ayi iri daya, muna kokari ne kawai mu gano gaskiyar lamarin. Shugaban ya kara da cewa za a san wanda ke da alhakin kai hari nan da dan kankanin lokaci ne zuwa. A yammacin jiya, Trump ya faɗa wa manema labarai a ofishin fadar White House a yayin ganawarsa da Yarima mai jiran gado na Bahrain Salman bin Hamad bin Isa Al-Khalifa, cewa duk da ba a sanyin yaƙi da Iran, Amurka a shirye take sosai akan duk wani rikici fiye da kowace ƙasa. Masu gabatar da ƙara a birnin New York sun buƙaci kamfanin da ke kula da harkokin kuɗaɗen shugaba Donald Trump da su miƙa musu takardun bayanan harajinsa da na kamfanoninsa har na tsawon shekaru 8. Ko da yake a jiya Litinin, Attorney General ɗin gundumar Manhattan Cyrus Vance, wanda ya aika da takardar neman bayanin kuɗaɗen harajin na Trump a watan da ya gabata, ya ƙi cewa uffan kan wannan batu, sai dai cikin wata sanarwa da kamfanin hada-hadar kuɗi ta Mazars ta fitar ta ce za ta mutunta tsarin shari'a tare da cika sharuɗan doka. Mark McCarthy, lawyer a kamfanin da ke kula da harkokin shugaba Trump, ya ce yana yin nazari halin da ake ciki kuma zai ba da amsar da ta dace. Hankulan masu shigar da ƙarar sun fi karkata ne akan kuɗaɗen da tsohon lauyan Trump Michael Cohen ya biya 'yar wasan fina-finan batsa Stormy Daniels, wacce ta yi ikirarin ta yi harka da Trump kafin ya zama shugaban ƙasa. Yanzu haka Cohen, wanda ya shaida biyan kuɗaɗen, yana gidan yari bayan da aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 3 saboda an same shi da laifin keta dokar adadin kuɗin gudunmawar da ya kamata mutum ya bayar ga yaƙin neman zaɓe da kaucewa biyan kuɗin haraji da sauran laifuka. Sai dai Trump ya musanta wata alaƙa da Stormy, kuma ya yi musanta wani abu da ya ba daidai ba. Makonni 6 bayan da gwamnatin India ta sanya takunkumi a kan Kashmir, kotun kolin ƙasar ta umarci hukumomi da su yi iya ƙoƙarinsu don maidowa da al'amuran yau da kullum a yankin. Alƙalan kotun har ila yau sun buƙaci gwamnatin ta India da ta tabbatar da makarantu da asibitoci da hanyoyin sufuri na aiki yadda ya kamata. Sai dai kotun kolin bata bawa gwamnati umarnin ɗaukar takamamman mataki don magance takaddamar da ake yi a yankin ba. A ranar 5 ga watan Agusta, India ta sanya dokar ta ɓaci tare da rufe hanyoyin sadarwa a yankin na Kashmir. bayan da ta karbe yancin gashin kan da ta bayankin sannan ta mayar da shi karkashin ikon hukumomin New Delhi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani ne bincike na Majalisar Dinkin Duniya ya gano cewar shekaru biyu bayan mummunan koren yan gudun hijirar Rohingya sama da 700 daga Myanmar har yanzu babu yanayi mai kyau da zai tabbatar da tsaron su saboda kasar na ci gaba da zama ne cike da hatsari a gare su. Hakan yasa ake ganin bai kamata su bar matsugunan su na Cox Bazar dake Bangladesh ba. Mai hada rahoto na musamman na Majalisar Dinkin Duniya Yang Dilli tace Myanmar ta ci gaba da keta sabawa dokokin kasa da kasa tana kuma amfani da tsauraran matakai don tirsasawa tsirarin kabilu a jihohin Rakhine da kudancin Chin. Tace an kashe fararen hula da dama kuma dubban dubatar mutane sun tsere sakamakon amfani da manyan bindigogi da sauran hanyoyin musgunawa yan kungiyar Tatmadaw da sojojin Myanmar da na Arakan suke amfani da su. Sai dai wakilin Myanmar a dindindin a Majalisar Dinkin Duniya ya musanta duk waɗannan zarge-zarge. Magoya bayan kungiyar IS sun nuna farin ciki da jin wani sabon sako da ya fito daga wani da ake zaton shugaban kungiyar yan ta'addan ne wanda a cikin sakon yayi alƙawarin cewa yakin da suke yi da Amurka da kawayenta ba zai kare ba. Maryam mutumin mai tsawon minti sama da 30 wacce ake tunanin ta Abubakar al-Baghdad ce ta fada wa magoya bayansa cewa Amurka ta shiga cikin rudani a Iraki da Afghanistan inda ya kara da cewa Washington ba ta da ikon taimakawa kawayenta a yankin da ma duniya baki daya ba. A cewar muryar kamar yadda wani kamfanin tattara bayanan sirri da ake kira site ya fassara Amurka ba za ta iya yin komai ba face daukan alƙawuran da ba za ta iya cika ma kawayenta ba.
Zahar Amin kaji aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A shirinmu na Asuba an ji yadda ma'aikatar lafiyar Najeriya ta yi gargadi kan karuwar matsalar tabon hankali mai nasaba da shaye-shaye inda ta ce akwai masu lalurar ta tabon hankali kamar miliyan 40 zuwa 60 a kasar. Kan wannan ne abokin aiki na Muhammad Hafiz Baballe ya tuntubi wani likita dan Najeriya mazaunin nan Amurka mai suna Dr. Muhammad Lau Garba wanda ya tambaye shi yadda yake ganin wannan batun da kuma mafita sai ya ce.
To wannan yana ɗaya daga cikin irin canje-canje da suka shigo al'ummarmu na yanzu. Abin mamaki shi ne kwanakin baya akwai report da aka yi cewa kasashen duniya baki ɗaya a ƙasar da ta kai ta Najeriya san addini ma'ana kiristoci da musulmi kowa maganar addini wanda ya kamata in addini mutum zuciyarka ta dangana da wani abu zuwa ga ubangijinka ko musulmi ne ko kirista ne amma matsaloli sun kai intaha da jama'a yanzu suna manta da wannan ko kuma abin da ya musu yawa su kamar shaye-shayen da ake magana kuma yana fara yanzu tun daga yara ne kamar da aka samu area Kano wanda daga matasa ne almajirai wanda ake kamar almajirai ne kuma rashin karatu ne da rashin kuɗi da rashin ilimi da rashin abin muna da yara miliyoyi suna yawo ba makaranta ba abin yi saboda haka su shiga kwayan nan kaga da kan nan zai kai ga ciwo kwakwalwa ko ne irin depression din nan abin duniya ya yi yawa mutum ya rasa yadda zai yi suna neman su kashe kawunan su ma kuma abin mamaki shine ko a nan kasa za ka ga cewa malaman addini da kuma hukumomin gwamnati su ne suke maganin al'amuran nan ya fi karfin asibiti kawai mun kowa a asibitin da wuya ga mutum ya daɗe da yawa yawanci za ka ga sai an sa irin counselors nan amma dai babban muhimmin abu shine ya kamata a ce an duba menene dalilin da ya kawo wannan wannan dalilin guda uku na ɗaya dai tattalin arzikin ƙasa da ya ƙasa ko mutane abin duniya ya ishe su rasa ina za su sa kansu ko ba tawakkali na biyu shine kan cewa al'adun musulmi ana ji ana gani talauci da yawa mutane yawa da kuma makamantan shi yana tun suna karara suna shaye-shaye amma abu na uku shine cewa babu wani abu da kai al'umma ko daga shugabanci ko daga nan addini ko daga wannan wanda ya kamata a ce an dauki wannan a matsayin muhimmin abu domin matasa ne suke samun wannan matsala idan matasa sun tashi da wannan su ne fa a turanci a ce future na al'umma to idan sun shiga wannan halin to ya ake tsammanin nan gaba a kasance a kasar yawancin duk abin da ake gani tashin hankali na crime da sauransu wanda shi yake kara kawo shi saboda in mutum yana shaye-shaye yana wannan ɗaya biyu ne ko da yace je wani abu ko kuma yau kanshi domin muna gani a nan masu kashe kansa a kasashe irin wannan a kasar nan alal misali kasashen turai sun yi yawa to yanzu dama ba su san ma cancan akwai lahira ba suna ga in sun kashe kansa kamar sun yi rike nan daga wahalar su.
To likita na ce wace irin shawara za ka ba wa matasa masu fadawa cikin irin wannan su ɗauka kwaya ita ce mafita.
To a hakikin gaskiya duk mutum da bai fara to gara kai ya fara wanda ya fara ya nemi taimako domin matsalar shiga irin wannan shaye-shayen matakar kan shiga ciki to jikin mutum yana sabawa da shi idan suka zama sun saba da shi abinda ake cewa tolerance to daga nan sai dependency wanda rayuwar su ba za ta yi ba sai da kwaya kuma in ka shiga wannan halin to duk lalacewar jiki ba har kwakwalwa ce kaɗai ba mafi yawan wannan kwaya tana shafar jikin ɗan adam banda cewa kuma rayuwar mutum ta lalace kenan to lallai kam wanda bai fara ba kada ya fara wanda ya fara tun da wuri ya nemi taimako.
Likita na ce sannan akwai irin matakan da ake ɗauka a nan yammacin duniya da kake ganin idan aka ɗauka a Najeriya zai yi wa matasan amfani?
Sosai kuwa kaga akwai ƙungiyoyi na sa kai wato wanda ake cewa voluntary organization wanda suke taimakawa wanda ko a ƙasashen namu aka samu za su taimaka akwai na biyu asibitoci domin banda cewa psychiatric hospital wato asibitocin ma'aikata da ake magana wannan akwai abin da ake cewa counseling muhimmi ba shi ne muhimmi na wannan counseling
kamar a samar da cibiyoyin da za a ringa wayar da kan matasa
kuma ana bi domin kowa da dalilinsa na shiga irin wannan wani ba ga cewa wasu ma matasan tun suna yara iyaye sun yasar da su ba su san ina za su kawo kansu ba wasu har kan makaranta ne to abu na uku shi ne duk makarantu ya kamata a kawo counselor wato masu irin wannan wayar abu domin yawancin makarantu tun abu yana fawa yaro yana dan karamin shi a makaranta da an irin wannan alamun tun kafin ya yi nisa abu na uku iyaye su sa ido akan ƴaƴansu su ma suke yawo da ƴaƴansu domin yawanci wanda suke ko anan kasa za a ga ana cewa peer pressure wato abokai ne ke sa yara su shiga wannan abu to kuma sai gwamnati ita domin a hakikanin gaskiya dole ne a samu wurare ko centers ko wani abu wanda za a iya kai yara da matasan har ma da manya domin abin ba wai matasa kaɗai yake shafa ba yanzu shan kwayar ya kai ga maza da mata mu a saman ma yanzu ana maganar har da matan aure
gaskiya da manya da ƙanana kwarai da gaskiya
ƙananan yara to kafin a samu centers a kowane kamata ya ce don wani babban abu ne wanda ya kamata a san mahimmancinsa to na biyar kuma za ma a iya hada da irin international organization wanda suke taimakawa din nan su wanda za su shigo su yi training a ce a kamar wato an koyawa ma'aikatan lafiya.
To amma kana ganin samarwa matasan ayyukan yi zai taimaka wajen magance wannan matsala?
To ai shi yasa da ce kaga mafi mahimmancin abu da ke kawo wannan abu daidai rashin karatu ko abin yi turanci ake cewa frustration ya sa su je su samu abin da ake cewa depression ne wani wanda zai sa mutum ya shiga wani yanayi hali da wani yanayi
ba tunane-tunane na gaira ba dalili ba.
Na'am to amma inda abin yi kaga zai rage wannan abu na uku mutane ya kasance cewa harka malamai na addini da sauransu jama'a da yaran matasa da suke wannan domin in kana tokali ka yadda ko krista ne ko musulmi ne kana ka yadda da cewa akwai ubangiji kuma ka yadda da wani abu wata zai taimaka wa mutane su rage irin tunanin to bari in shiga wani hali to irin wayannan su dai makamantan abu da ya kamata ya kasance an dukufa da su an kula da su.
To wani irin kira za ka yi wa gwamnati?
To kaga ita dai gwamnati ita ce take kafa doka kuma take kula da abin da jama'a suke yi kuma hakikanin gaskiya da asibitocin da muka yi magana da dokokin da ya kamata a yi da kuma asibitocin da muke magana da wayannan counseling komai gwamnati na da hannu a ciki ko da ce private a wato kamar kungiyoyi na sa kai ne dole sai da taimakon gwamnati amma ita gwamnati ita za ta nuna muhimmanci abu in ba ta nuna yana da muhimmanci ba ma sau da yawa za ka ga cewa ko kungiyoyi ma ba su ɗauka shi da muhimmanci.
Wato kana nufin ya kamata ko gwamnati ta taimaka a kafa cibiyoyin ko da na kuɗi ne ma?
Ko na kuɗin ne ma ko da ita gwamnati ba ta kuɗin kanta ba ne ba ta nuna wanda muhimmi ne ta nemi jama'a su taimaka.
Dr. Muhammad Lawal Garba, wani likita ɗan Najeriya mazaunin nan Amurka kenan a hirarsa da abokin aiki na Muhammad Hafiz Baballe. Kafin mu ci gaba, mu ɗan je Sudan. Yanzu kuma ga baba makeri da shiri na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yafu makeri ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai tattauna ne da shugaban hukumar kula da ababen hawa da hanyoyi ta jihar Kano wato Karota Dr. Baffa Babadan Agundi akan irin ayyuka da hukumar sa take yi na kare hanyoyin jihar Kano daga matuƙa da ba su kiyaye ka'idojin hanya. A cikin wannan tattaunawar za ku ji bayanai da dama da shi shugaban na Karota ya mana. Da dai yanda ya fara bayanin nasa.
Kamar yanda shi mun yake hukuma ce da take kula da harkar zirga-zirgar sufuri ababen hawa ce ne a kan titunan jihar Kano kuma da kula da yadda ake kasa kaya a kan tituna da kula da yadda ake sakin dabbobi su hau kan tituna wanda suke haɗa haɗarin rika. Wannan su ne kusan dai aikin ita wannan hukuma.
To na san kafin ka zo ka shugabanci wannan hukuma daman hukumar tana nan tana aiki. Ina ka zo ka iske aiki da hukumar take yi kuma ina ne ka dosa a wannan aiki da kake yi?
Na je na tarar da hukuma tana aiki kamar yadda ka faɗa kuma lokacin da aka kafa ta da farko ta yi rawar gani kwarai da gaske. Kuma waɗanda suka zo suka rike daga baya su ma suka yi irin nasu ƙoƙarin a ciki. Saboda haka lokacin da nazo kusan kacan duk lokacin da aka ce an zo an tarar da gwamnati tana kaluwa an shiga hayaniyar zaɓe abubuwa suna tsayawa kusan shekara guda da ana cikin rundunar abubuwa na harkar zaɓe da shauransu. To na zo na tarar da hukumar nan tana da ma'aikata 2,400 kuma kusan mutum 1,300 ba sa zuwa aiki. Na karɓi rekod na gani na bincike dare da wanda aka tura aiki nan ba na gaba da inda suke tashi aiki nan dan haka nayi babban taro da mutum 2400 mun ne jin kuni akan koyar da mafakin aikin sa kuma idan mun samu wanda ba ya yi aiki to ana ba da zaka aikin shi ne sai a cire shi a nemi wanda yake da bukata a sakar shi kuma haka muka fara aiki a fitata ta farko muka samu kusan mutum 100 wanda ba su yi aiki ba muka kuma tura sunayen su na aikatar ma'aikata wato hidar sabis kenan aka dakatar da albashin su domin mu bi dalilin da ya sa ba sa zuwa aiki da aka yi wannan shi ne kowa kuma ya rubu a guje ya fita shi ya sa ma a gayar kan mutane da yawa suke cewa ko mun sake ɗaukar ma'aikata ne ko ko mutum ɗaya ba a sake ɗauka ba illa waɗannan ma'aikatan biyu da suke aiki a baya yanda ba sa zuwa aiki yanzu suka dawo suna zuwa aiki abu na biyu motocin aiki musamman wanda suke ɗaukar motoci na kan hanya in an samu mota da aka ajiye a kan hanya wadda mota za ta yi ta ɗauko ta ko an yi hatsari ko wani abu na kan jin haka sai wurin da aka hana ɗaukin da lafiyar shi ba wadda take yin aiki saboda haka muka fara gyaran shi kuma zuwa yanzu guda kuɗin minta shi guda ba ci ne mota ce a motoci kuma wanda suke na gargajiyar yau da kullum kusan guda 25 suna ijiya yanzu minta shi guda 10 suna aiki yanzu a cikin wannan mota biyu haka zalika mun samu nasarar tsabtace hanyoyi daban-daban musamman idan wanda suka san jihar Kano bakin asibitin Murtala idan ta bi wannan hanya an sha biyu wannan hanya mai rashin lafiya saboda rashin hanya da zoshiyo a awa guda cikin zoshiyo ko fi mai haihuwa ta haihu kamar yadda wanda suke ai sana'a a gurin suke faɗa da kansu ko kuma al'umma wanda suke faɗa dan Allahu alamu ne ban taɓa shi da wannan ba ko mutum har ya mutu a cikin zoshiyo saboda yanayin gosu da ala cikin yankin da muka zo muka gyara wannan gini ya zama dukkanin yanda suke kafa kai akan titi sun tashi.
To a kana nufin wannan hanyar nan wanda ke bi kantin kwari zuwa nan asibitin Murtala irin cunkoso da ake samu kana nufin yanzu wannan abu an samu sauki?
Yanzu za ka wuce cikin minti 5 tun daga masallacin Juma'a za ka wuce ka je har Ibrahim Tare. Akwai traffic control kuma ba za ka duk inda ka tsaya minti ɗaya ka wuce banda nan akwai gurin da isa damun dukkan mutumin da yake bin hanyar yudin NMPT ne da ran da bawa da ke cewa ya kai awa 5 a Gosulo akwai wanda suka ce in Gosulo ya rikice sai dai a bar motoci wasu ma sai dai da safe a zuwa ɗauka.
Sai kuma za mu dakatar da wannan shiri sai sabon mako idan Allah ya kai mu. A madadin shi bakon namu shugaban hukumar kula da ababen hawa da hanyoyi ta jihar Kano Karuta, Dr. Baffa Babbaɗan Abunji, da baki ɗayan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Ka gaishe ka yanzu kuma ga silabar ma da shiri na gaba.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Republicain, wacce ta rawaito cewa shugaban kasar Niger ya tsage gaskiyar lamari a game da rikicin da yake cinyewa a Mali, kasar da aka haramta wa hukumominta saka kafafu a garin Kidal, duk kuwa da cewa yankin mallakarta ne a ka'idance. Isu Muhammadu a yayin da ya ziyarci kasar Mali a makon jiya ya jaddada cewa halin da ake ciki a yau a Kidal wata babbar barazana ce ga sha'anin tsaron jamhuriyar Niger. Jaridar Le Courrier ta bayyana cewa alamu na nunin ofishin jakadancin Niger a Ghana na da hannu a wata cuwatuwar man fetur ta bayan fage. Wasu takardun da jaridar ta wallafa na nunin an yi odar man fetur na biliyan ko miliyar 4 na sefa daga Ghana da haɗin kan ofishin jakadancin Niger domin amfanin sojan Amurka da ke da sansani a Agadez, a maimakon a baiwa kamfanonin cikin gida wato Sonidep ko Soraz wannan kwangila da ake ganin an yi wuru-wuru sosai wajen bayar da ita. jaridar Air Info na cewa bututun mai ya fashe a wani wurin da ke kan hanyar rijiyoyin Agadam zuwa matatar Soraz. Jaridar ta ce danyen man da ke kwararowa ya malala sosai a wurin da wannan al'amari ya faru, abin da ke nunin girman barazanar gurɓacewar muhalli. Saboda haka jaridar ke ganin ya kamata kungiyoyin fafutuka da 'yan majalisar wakilan karkarar da abin ya shafa su tsawata don ganin an ɗauki matakan kaucewa sake faruwar irin wannan ta'adi. Murisan sharhin da jaridar L'Actualité wacce ke cewa an samu baraka a kawancen jam'in MRN da ke mulkin Niger a dangane da kundin zaben da ya sa 'yan adawa kauracewa shirye-shiryen zaɓuɓɓukan 2020 da 2021. Jaridar ta ambato shugaban jam'iyyar Fena Al'umma Sanusi Jaku yana nisantar da jam'iyyarsa daga goyon bayan da wasu shugabannin kawancen na MRN suka bayar game da sabon jadawalin zaben da hukumar zabe ta Seni ta fitar a watan jiya. Hasali ma a ganin sa gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisa a lokaci guda wani salon magudin zabe ne da ba za su taba lamanta da shi ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Sai da Suleiman, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum, Joy America, mai magana Kasimu Aliyu Sadon matasa a Sada a jihar Sokoto. Ina son in amfani da wannan dama ku isa mini sakona ga 'yan ƙasa ta 'yan Najeriya, musamman matasanmu na arewaci, su ƙara tashi tsaye wajen neman na kansu a kan dogaro da kai, kuma rangumi suna waɗi daban-daban domin kauce mazaman banza. Sannan ina ƙara kira ga matasanmu da su kauce ma shaye-shayen miyagun ƙwayoyin da su kai su lalata mai ƙwaƙwalwa.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika, mai magana Lawali Mai Kyau Zalle, ƙaramin hukumar mulki ta Bodu, Sokoton Shehu Najeriya. Kirana shi ne dangane da ja'in-ja da ake kai game da ƙarin albashi mataki na farko 30,000 abun ya ƙi cinyewa. Har yanzu hankalin 'yan ƙwadago ya rabu biyu, wasu sun tafi wurin mitin ɗin gwamnati, wasu kuma sun ƙi zuwa saboda sun ga abin ya ƙi cinyewa. Haba Buhari, bai kamata dattijo irinka kana tunƙa da walola ba.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radion America, sunana ɗan Lamijo daga jihar Niger a Najeriya. Ina kira da 'yan uwana wanda suke cikin garin Kadara da Waje, don Allah da Annabi alka kawo gudunmawa a kan 'yan gudun hijiran nan da suke cikin garin Kadara da magana abinci. Saboda mutanen nan suna cikin wani hali, ga yara, ga tsatsi, ga rashin tabarma.
To yanzu kuma ga Zahra Amin Fage da labaran duniya an manfa a taƙaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce duk wani hari da sojojin Amurka za su kai wa Iran zai zama kwatankwacin harin da aka kai akan matatun man fetur ɗin Saudiya. Yayin da yake magana da manema labarai a safiyar jiya Litinin a kudancin farfajiyar fadar White House, an tambayi shugaba Trump kan kalaman da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi na ɗora laifin harin na Saudiya a kan Iran. Sai ya ce, ina ganin muna da ra'ayi iri ɗaya, muna ƙoƙari ne kawai mu gano gaskiyar lamarin.
To masu sauraron mu, muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Zahra Amin Fage wacce ta karanto mana labaran duniya, da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Darasu, ni Ibrahim Kalmasi Garba, da mu fata da mu.